sarauta na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Kasar Koriya ta Arewa ta cece shugaba Joe Biden tana mai kashedi ga Amurka cewa za ta huskanci matukar bakin ciki bayan da fadar White House ta sanar da wasu tsare-tsare masu yawa akan shirinta na diplomasiya game da Pyongyang. Sanarwar da wani babban jami'in diplomasiyar Koriya ta Arewa ya fitar a yau Lahadi shine martanin farko da kasar ta yi ga sake duban manufofin gwamnatin Biden akan Koriya ta Arewa, wanda ya bayyana aniyar tattaunawa a zahirance akan makaman nukiliya da kasar. Kwon Jong-un, babban daraktan sashen kula da harkokin Amurka a ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa, yayi watsi da yanda Amurka ke tunkarin lamarin a matsayin nuna isa da kokarin rufe miyagun ayyukan Amurka akan jamhuriyar demokradiyyar Koriya ta Arewa. Yace Amurka za ta huskanci matsaloli kan matsaloli har ta gaza shawo kansu a ƴan lokuta masu zuwa idan Amurka ta tunkari hudarta da Koriya ta Arewa da irin salon da ya wuce, irin na zamanin yakin cacar baki. Aji Asabar, babban wakilin Iran a tattaunawar nukiliya, ya faɗa wa ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar cewa za a dage takunkuman da Amurka ta ɗora wa mai da kuma bankunan Iran bisa ga abin da aka cimma a tattaunawar. Wasu ƙawayen Iran a tattaunawar da Faransa da Birtaniya da Jamus da kuma Rasha sun ce ƙoƙarin maido da Amurka a cikin yarjejeniyar nukiliya na yin tasiri ainun. Iran da wasu kasashe biyar sun koma kan teburin tattaunawa a watan da ya gabata a Vienna domin sake duban yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da Amurka ta fice daga ciki. Da kamfanin dallancin labaran Reuters ya nemi jin ƙarin bayani, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi nuni da kalaman mai ba da shawara a kan tsaron ƙasa Jake Sullivan ya yi a ranar Juma'a. Yana mai cewa mun ga duk bangarorin ciki har da Iran na ba da himma ga batun dage takunkuman da kuma komawa kan yarjejeniyar da aka yi ma lakabi JCPOA, inji Sullivan. A karon farko sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a India sun wuce 400,000. Sabbin kamuwa da cutar je da aka kirga sama da awanni 24 da suka gabata, an samu mutum 401,993 a cewar ma'aikatar lafiya ta India a jiya Asabar. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi imani cewa yawan sabbin kamuwa da cutar watakila ya ninka har sau biyar. Kwayar cutar ta nuna mana cewa idan aka barta za ta yaɗu cikin al'umma, inji babban masanin cututtuka masu yaɗo na Amurka Anthony Fauci a wata hira da ya da jaridar Indian Press. Ya ci gaba da cewa idan ba ku mutunta ikon cutar na haifar da mummunar illa ba, za ku shiga cikin matsala. Fauci ya ba da shawarar yin kulle a India. Ya ce a zahiri idan aka yi kulle saurin yaɗuwar cutar za ta yi ƙasa. Babu wanda yake so a kulle ƙasarsa, amma idan kai hakan ne kawai na tsawon makonni kaɗan za a iya samun tasiri matuƙa a kan annobar. Mutane 18 ne suka mutu da safiyar jiya Asabar lokacin da wata gobara ta tashi a sashen kula da masu cutar coronavirus a wani asibiti da ke yammacin India. Hukumomi sun ce an ceto marasa lafiya 30 daga gobarar a wani asibiti da ke Bahar Rouge a jihar Gujarat. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Karaman majalisar dokokin Somalia ta kada kuri'ar kawo ƙarshen ƙarin wa'adin shekaru biyu na mulkin shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad bayan wata zanga-zanga a babban birnin ƙasar a makon da ya gabata. Wakilai 140 na majalisar dukkaninsu sun halarci majalisar domin kada kuri'a ta musamman a jiya Asabar na dakatar da ƙarin shekaru biyu akan mulkin shugaban ƙasar da aka fi sani da Farmajo. A wani jawabi da ya yi, shugaba Farmajo ya gode wa majalisar, kana ya ce Prime Minister Muhammad Hussein Robo zai daura gabar shirye zaɓe da ke jinkiri tare da ɗaukar muhimman matakai na tsaron zaɓen.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna bitar kalubalen fatauci daga arewa zuwa kudancin Najeriya tare da shugabannin kungiyar Amalgamated Dr. Muhammad Tahir da shugaban hukumar wada kan al'umma ta kasa Dr. Garba Abadi da shugabar manoma da sarrafa dankali Madam Kristi Dan Fulani Sunkur sai Alhaji Haruna Muhammad Iliyasu sakataren kungiyar manoma da sarrafa dankali. Yau za mu tashi daga bayanan Alhaji Adam Hassan Ibrahim mataimakin Arewa Traders Association.
Jama'a assalamu alaikum. Da farko cikakken sunana Alhaji Adam Hassan Ibrahim, mataimaki na kungiya ta Arewacin Najeriya, wato Arewa Traders Association. Muna yi wa babban bakin mu barka da zuwa. Sannan kuma ina jinjina ta musamman ga shi Dr. Tahir, shugaba na Amalgamating, da kuma wanda suka yi tunanin wannan zama na farko, sune Northern Consensus Movement da kuma mu kungiyar mu ta Arewa Traders Association, musamman shugaba na Alhaji Ibrahim Mohammed 86, wanda bai samu hallara ba, amma kuma wannan zama ta haifar da da mai ido saboda kyakkyawan alaka da kuma kyakkyawan niyya da muke da shi. Shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka, kungiyoyi suka hadu, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo na wannan cigaba. Abinda nake so in kai gare su shine, farko ina jinjina masu membobin mu duk ko ina a inda suke a fadin Najeriya, saboda sun yi mana biyayya, sun ji irin wannan abin da muka yi kira cewa aje yajin aikin nan, to alhamdulillah sun amsa kiran su, don dama muna yi domin su ne, don kwato haƙƙi ne, duka muna jin a jikan mu, duka mu muda muke da kaya a arewa, zamu dauko mu kai kudin ma da aka saya, mun samu challenge da yawa, amma muna yi ne abin da zai shafi maganar rayuka, kaga ba maganar dukiya, shi yasa muke jinjina gare su. Sannan kuma bangaren gwamnati da yawa, sai ga gwamnati mu a ganin mu a matsayin mu na yan kasuwa, muna ganin gwamnati muna rage masa radadin rashin aikin yi a Najeriya, saboda duka mutane da suke karatu a within and outside Najeriya, a shekara ana samu yara sama da 300,400, to ina aikin gwamnatin take wanda za a samar wa kowa? Da kasuwa sai mutane da ba su yi karatu ba suke, yanzu alhamdulillah kasuwa kowa wanda suna da PhD, wanda suna da degree, wanda suna da kaza, yaran mu da suke karatu yanzu sun koma harkar kasuwanci. Sannan bangaren mun taimaki gwamnati, me yasa to gwamnati baya kula da harkar yan kasuwa? Kuma kamar yadda madam ta faɗa, kayan abinci da kayan sawa da kayan gida da kayan alato, komai ma abin da ka sani, hadda wasu studio da muke zaune nan, duk abin da aka siya daga kasuwa aka siyo su aka kawo su nan gurin. Da ka shi dan kasuwa yana da muhimmanci, kuma mun dauki population na mutane na Najeriya kusan 75% to 80, ba lungu ba corridor da zaka shiga ba zaka tarar da yan kasuwa ba, saboda suna da muhimmanci, mata masu tuya, maza masu tallan ruwa, maza kaza, duk suna nan. Amma abin haushi sai ga yaran mu da suke neman halaliyar su je kudu, sai ga crisis kadan ya tashi, sai ga an kashe daruruka, sai kuma an yi shiru. Wannan rikicin ba kamar yadda shi MD na Orientation Agency NOAA yake fada, wato ba shine rikicin farko ba, rikicin duna nan da yawa, wannan shine abin da ya kai mu bango har aka yi tunanin cewa ya kamata ba, tunda ba zanga-zanga za mu yi ba, saurare mu da sauransu, kuma mu masu zaman lafiya, by the end of the day duk wani zanga-zanga da aka yi kuma zai fada kan yan kasuwan ne, kone-konen da za a yi da rikicin asara nan, kuma ba in ta zube ba gwamnatin da yake wanda muke da tunani da sun taba mayar mana da asara, duk abin da ya faru shikenan, kawai ya tafi kenan, ko gobara ne ya tashi ya lashe lakuma dukiyar yan kasuwa shikenan, ya tafi kenan. So abin da nake so su Orientation Agency su tashi da fadakarwa, duniya ta zama wani irin duniya ta media global, akwai hanyoyi da yawa da za ku isar da sako, musamman da akan lokacin da muna yara za su shiga kauyuka su yi sa bana da majiji, haka su zauna abubuwan da yake faruwa su wayarwa da mutane kai, su yi wannan su yi wancan, to ya kamata su kara kaimi, kar su sa a talabijin kadai ko a jaridu, domin wasu mutanen mu na kauye karkara cikin lungu can ba su ma san ma meye talabijin ba, balle su kalli abubuwa. To kaga harkar kasuwancin nan sai su rinka tallata mu, su rinka nuna duniya cewa fa kar ku dogara da aikin gwamnati kadai, ku dogara da harkar kasuwa, ku dogara da abinda za ku nema ku ci. Kasashen da muke tunanin za mu cimma, duk kasashen da suka ci gaba, China da me ya yi shahara yanzu, na farko yawan mutane, na biyu kuma harkar kasuwanci. Kaga yanzu duniyar Najeriya shi ma yana da yawan mutane, kuma muna da kasuwancin nan, saboda haka muna roƙon gwamnati wannan abinda aka yi Allah ya saka da su waɗanda suka yi tunanin wannan tun farko kungiyoyinmu da kuma manyanmu muka zauna a Kaduna satutuka daban-daban a wani lokacin a hotel a wani lokacin gidan shi Dr. Awal mu zauna mu yi meeting ba iyaka kafin mu zo mu cimma masaya guda akan wannan maganar tafiyar yajin aiki janyewa da aka yi fa ba wai an janye gaba ɗaya bane mutane su sani cewa ana cewa an janye yajin aikin ba mu janye gaba ɗaya ba muna da demand da muka ba ma gwamnati cewa kaza da kaza da kaza in an biya mu shikenan wasu biya mu ba wa in uttum uduna in ba su mai ran mu ma sai mu koma wannan shine abin da muke so mu kai assalamu alaikum
sunana Ibrahim Adamu Tudun Doki ni ne Northwest Coordinator na Universal Periodic Review na Journal Report kamar yadda shugabanni suka yi magana waɗanda abun ya shafa kuma waɗanda ke da ruwa da suke akan wannan al'amari da ya taso na rashin zaman lafiya wanda ya kai ga aka datse hanyoyin da ake kai abinci a kudancin Najeriya to wannan wani babban al'amari ne wanda a ƙasar nan abu ne wanda kaman shugabanni suka saba na abin da muke cewa five brigade approach wato za a dauki mataki amma na wani kware-kware mataki wanda ba shine aka je a cibiyar abun ba wanda za a ciwo kan matsalar ta dindindin wanda kuma za a kai karshen ta to za ka ga irin waɗannan matakai shi yasa nake da tambaya akan su waɗannan shugabanni cikin maganganun da suka yi ban ji wani gagarumin committee daga fadar shugaban kasa wanda aka zauna ba wanda in kaga irin waɗannan abubuwa sai suka taso za ka ga cewa da a ce ɗan kudu ne haka ya faru gare su za ka ga an ba abun muhimmanci an dauki mataki daga fadar shugaban kasa an bada hakuri kuma an dauki mataki har da magana irin na compensation wato za a biya diya kuma za a yi tsaye akan an tabbatar da irin wannan amma a wannan bangaren da zaran ba a kwatanta adalci ba wanda kudi a arewacin kasar nan duk abin da ya samu ga dan arewacin kasar nan ya faru gare shi kamar ba mutum bane ana bambancewa tsakanin kudanci da arewacin Najeriya ba za a yi wannan adalci ba yau ina baka misali da a ce a Sokoto ne ko a Kebbi ko a Zamfara ko a Katsina irin wannan ta faru a kwana a yi ne a waye gari kwana ke da uku ana kashin jama'a ana kone musu dukiya amma ba wani abu da aka dauka da yau ka san da cewa kasar nan gaba ɗaya ta dauka ina tabbatar ma da bisa ga yanzu maganar da muke hayo ba a samu ciwo kan matsalolin nan ba to irin waɗannan abubuwa sun sha faruwa kamar yadda nace sai dai a dauki dan kware-kware ya kwantar da mutane hankali na cewa a ba su hakuri a dan janye amma ba mataki ne na jinjin ba to kamar yadda ɗaya daga cikin mambobi ya magana na cewa an ja baya ne wannan matsalar ba za a fita daga cikin ta ba kun ba za a samu maganin ta ba sai an yi da gaske tsakani da Allah bisa gaskiya an fito da tsaruka da shiruka na gaske waɗanda za a ciwo kan matsalar nan ka baki daya kuma kamar da ake cewa once and for all wato gaba ɗaya wannan ina ganin ga yanzu shine wannan nagode don da
to Alhaji Ibrahim kafin a kai ga sauran ƴan uwanka su ce wani abu har manyan baki su bada amsa akwai sakonni da muka samu a dandalin sada zumunta kai tsaye zan karanta wasu Hamma Umaru yace salam ina tare da ku daga nan Libya sannan ina yi muku fatan ƙara taro lafiya Allah ya sa ayi nasara Shehu Yakubu yace Allah ya saka da alheri Abu Salman Mambila shima yace Allah ya sa mu dace Alhaji Madaki yace ina mika sakon gaisuwa ta gare ku VOA sannan ina so nayi tsokaci da cewa a tsarin kundin Najeriya yayi nuni da cewa dukkan ɗan Najeriya yana da dama da zai iya zaben yankin da ya ga damar ya zauna idan kuma mutanen kudancin Najeriya sun ce ba su yadda ba to mun yadda a raba kasar domin ko yanzu sun ga muhimmancin arewa sannan Nuruddin Ashnur yace rashin tsaro shine matsalar ka kai dukiya kana shakkar jami'an tsaro akan su Suleiman Haruna yace godiya gare ku VOA Habu Isa Habibu yace sai dai addu'ar Allah ya kyauta mana ya kuma sa jama'ar arewa su gane sai Yusuf Ismail Kara yace fatan alheri gare ku VOA Hausa ina tare da ku kai tsaye sai Musa Idris JAB duk abin da aka yi wa ƴan arewa ba ku damu ba amma da yake yanzu ƴan arewa suna daukan mataki cikin ruwan sanyi bari ku nuna wa duniya ƴan arewa ba su kyauta ba VOA kun fi son ku ga ƴan arewa sun dauki mataki irin wanda aka musu alhamdulillah arewa mun farka daga bacci da muke yi babu ta da ayan baya domin neman zaman lafiya to guda goma dai na karanta yanzu eh za a sake koma a karanta
to shikenan ku za ku kuma su mun baki suna da suna
baki akwai ibe a gabatar da
ibe ma ce wanda kimin to ba za mu ce masa ku kudu ba wanda ya zama dan arewa
amma yawa eh babban dama sarauta ce igwe mayan sarauta ce ta yanke bile digo kuma yana cewa zauna lafiya yana da jawabin da suka dage cewa ba za a yi kasar biyakar ba duk za su zuwa da zuwa sai Hawwa Abubakar wacce ta tana da daga cikin wani da suke gabanni na kungiyoyi daban-daban ciki har da na Fulani makiyaya sai kuma shi ba rabi ba shi yana cikin kungiyar manoma dankali turawa da na gida ne kaga muna da manyan baki kenan kadalika akwai Buhari Musa kuma da shi gaban kungiyar ma abota kafa kai labaru da ci gaban kasa
Assalamu alaikum. Da farko muna godiya ga Allah subhanahu wataala na mallakin sammai da kasai da dukkan halittun da ke tsakanin su. Muna kuma godiya ga shugabannin ainihin wannan hukuma ta BOA da suka gayyace mu domin su ji ra'ayoyinmu. Ni sunana Sanusi Lawal mai iyali kuma ni ne ainihin chairman na noman dankali da fataucin shi da sarrafa shi na jihar Katsina. To ba nai sun gudana ga sofa daga bangarori daban-daban. Na yi amfani da wannan damar na ce to ni ma bari dan bada ainihin gudunmuwata. Da farko ina son mutanen Najeriya su gane cewa Najeriya ce al'umma daya. Zaman lafiya wajibi ne gare mu. Domin ɗaya bai iya yi sai da ɗaya. Kudu ba ta iya yi sai da arewa. Arewa ba ta iya yi sai da kudu. Misali za ka ga mota ta daga arewa ta dauki kaya ta tafi da su ba za ta dawo MT ba sai da waɗansu kayan wannan kadai misali cewa ɗaya bai iya yi sai da ɗaya za mu dauki abinci mu kai kudu za mu dauko kaya masarufi mu kawo arewa to idan kowa ya rike nashi sai kowa ya sha wuya ni ana ganin masu magana cewa raba Najeriya ba shi bane maslaha zaman lafiya shine maslaha mutanen da ke kudu na ji dadi da wannan yajin aiki da aka yi mutanen arewa ba su ramuwa ba na ramu gayya ba su ba domin in ta sun rama mutanen kudun sai sun fi mutanen arewa shan wahala domin za ga mutanen da ke kudu waɗanda mazauna arewa suke da dukiya manya-manya suke da motoci suke da shaguna suke hawan ababen hawa manya-manya masu tsada mu ka mutanen mu da ke arewa da ke kudu a zaune mafi yawancin su a kananan kasuwanni ne suke dukiyar mutum daya a kudu wanda ke zaune arewa ta kai dukiyar mutum 20 a arewa a mutanen mu da ke zaune a kudu to kaga in da mun rama abinda aka yi mana su ne za su yi asara to mun gode ma Allah tunda duk kunci na Ubangiji da ya sa shugabannin mu suka yi tunanin sa wannan yajin aikin sa yajin aikin shine makamin mu kuma shine ya kawo ainihin karshen wannan cin zarafi da aka yi mana da fatan gwamnati za ta dauki mataki da kuma ta cika mana alƙawarin da ta dauka Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya zan ƙara bada wani misali guda daya ya hakuri Najeriya kaman ainihin hura ce da nono ba za ka iya raba su ba in aka damu fura da nono ba su rabuwa to haka Najeriya ce ɗaya bai yi sai da ɗaya assalamu alaikum
yawa to akwai wanda ya daga han dama mun ce in mai ba sai mun bi layi layi ba duk wanda yake da magana a gefen
gama ko sunan mai magana ambasada Abdul Ismail Musa Sokoto ni ne shugaba na wannan kungiya ta dankali sarrafa ta noma ta da kuma saida ta a jihar Sokoto sannan kuma ni ne chairman na kungiyar yan wasan film na jihar Sokoto sannan member kuma na amalgamated sannan kuma ga ni jakar na zama lafiya to anan ina ganin zan sa rigar nan ta zama lafiya sai shugabanni na amalgamated da sauran shugabanni na su dan sa su kuma kada ina ganin kili kun san kada ku auduga kenan Hausa mu je da Sokoto ne sai su toshe kunne kadan amma matakin da aka dauka na datse abinci na wani dan lokaci mataki ne mai kyau a ta fahimta yana da kyau idan mutun ya kuskure a nuna mishi ga kuskuren sa sai dai kuma idan aka ciza to yana da kyau kuma a busa kasancewa duka kasa daya muke al'umma daya jawaban mutane daban-daban da suka yi muka fahimta duk jawabai ne nan ne da cewa ita wannan Najeriya abu daya ce wanda ba za ta rabu ba amma idan aka duba da kyau akwai wasu mutane da aiki ya raja a kansu wayannan mutane kuma su ne hukumar NOAA gaskiya iya fahimta na da nayi a Najeriya akwai abin da ake kira misinformation akwai losing na contact na samu kaina wurare da dama an na fahimta cewa mutumin Rivers idan ya hadu da mutumin Sokoto suka yi kwana uku zai ci a wai a sha kuki mu ba haka aka ce mana kuke ba akwai irin wannan matsalar na rashin wannan fahimtar kamar akwai wani nan da ke maganan can da mutanen NOAA kan yi majigi a je unguwa-unguwa ana nuna wasu abubuwa ma'ana shiruruwa na gwamnati ya za a yi mutane su san su to yana da kyau halayyar mutane da muhimmancin zama abu daya, yana da kyau a ce hukumar NOAA ta yi kokari lungu da sako na Najeriya tana nuna mutane cewa wannan Najeriya kasa daya ce al'umma daya.
To madalla a yau ma da bayanan Sanusi Lawal mai iyali zamu dafa aya 20 a madadin shugaban hukumar wada kan al'umma ta kasa Dr. Garba Abari da shugabannin kungiyar Amalgamated Dr. Muhammad Tahir da shugabar manoma da sadafa dankali Kristi Dan Fulani Sunkur da dukkan waɗanda suka halarci zauren. Ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijera, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Farko menene sunanka?
Allah Shehu.
Sunanka Allah Shehu.
Ah,
to. Wai wai wai, babban suna ne ashe da kai. To ganin cewa gashi na ga kana sana'a ne ta shusha yana ne ya gyaran takalmi. Kamar kai mutumin wani gari ne?
Bauchi.
Bauchi a ina a Bauchi?
Bauchi Azare.
Azare. To kamar yaushe ka zo wannan birni na Abuja ka fara wannan sana'a, daga nan ka fara ko daga Bauchin ka fara wannan sana'a?
A'a, daga Jos ne.
Daga ina?
Jos.
O daga nan ka fara wannan sana'a?
Ga wannan Jos na fara sana'a ga wannan shoemaker.
Kashi na ganka matashi haka. Kamar shekarun ka nawa?
Shekara na 21.
Wato shekarun ka dai 19 kenan.
Eh, 19 ma.
To kamar yaushe ka fara wannan sana'a?
Shekara yanzu shekara 2 na fara, shekara 2.
To ka fara daga Jos, kamar menene ya karfafa maka gwiwa ka ƙara yiwo gaba ka taho nan Abuja?
Ya na cin in zo nan neman sana'a. Na cin in neman sana'a nan. Shoemaker ne.
To ganin cewa gashi na ganka matashi ne, shin baka yi karatun boko ba ne?
Eh, ban yi ba.
Baka yi ko kaɗan ba?
Eh, ban yi ba.
To amma yaya Muhammadiya fa ka yi?
A'a, ban yi ba.
Duka? To gashi nan idan ka duba cewa wani zai ga cewa ka ga yanzu ka duba ga azumi kuma wannan sana'a ne da kake yi na yawo kana tafiya ko ina ga zafin rana, kamar yaya kake fama da wannan sana'a?
Wannan sana'a idan na samu wani guri zan zauna ne mun samu man futa. Yau Allah ya sa.
Ba ka ganin cewa da ka zauna a garin Bauchi kana yin wannan sana'a bai fiye maka ba da ka taho nan Abuja?
A'a, ai Abuja an fi samu Abuja ne. A Bauchin ba a samu.
Ko ba a samu a Bauchi?
Eh, ba a samu a Bauchi. Abuja ya fi.
To ka duba rayuwar Abuja rayuwa ce mai tsada, wani lokaci zaka ga mutane suna magana cewa za ka ga kaman abinci da kudin haya akwai wahala. A ina kake zaune a cikin wannan birni?
A Garki.
To kana biyan haya ne a inda kake zaune ko ko kyauta kake zaune?
A kyauta nake zaune.
To wai baka guri kake zama kyauta haka?
A ni ma yana na biyo na samu guri in ku zauna.
Amma shi yayan kai yana biyan haya ne a inda yake?
Eh, yana biya.
Oke, saboda shi babban yaya ne kenan, da shi yake biya kai baka biyan komai kana zauna a kyauta?
Eh, haka ne.
To wannan sana'a idan ka fara ta a rana kaman kana samun nawa?
Ina samun wani dai 500 ko 400 ko 300 wani. Wani lokaci ina samun 500.
Wata rana kuma ba a yi sa'a ba?
Wata rana ba a yi sa'a za a samu 300 ko 400.
To ganin dai duk da na ga cewa kai matashi ne, amma zan maka wata tambaya. Shin kana da aure?
A'a, wani da aure.
Amma kaman to wani lokaci kake dauka kamun ka je gida ka duba iyaye fa?
Ina yi wata biyu uku.
Kana yin wata biyu uku kamun ka je gida?
Eh.
To kana fatan cewa nan gaba ka kara bunkasa wannan sana'a taka ta kara girma ko ko me kana so ko kuma ka koma wata sana'a daga wannan, menene burinka?
ina son ƙara wata sana'a akan wannan sana'a ina son ƙara
e kaman wani iri kana so ka ci gaba da wannan sana'ar ka fada da ta ko kuma kana so ka shiga wani sana'a
ina son in shiga wani sana'a idan Allah ya bani
to nagode kwarai mai sunan baba
nagode
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huta lafiya
to a gaida Malam Sale da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.